Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyaushe. Muna na a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe, muka sake dawowa a daidai wannan lokaci.
Dukkanin su muna da alaka da su, yadda in mutum ya tashi sai ka ga wani yana so ya kai kayan shekara da shekaru bai ma san ya zai iya kai ba. To kaman mu muna wayar da kan mutane yadda ma za su san cewa akwai wata NEBSA ko akwai wani Nexim Bank, ga kuma yadda za su je su yi tuntuɓa.
Daraktan wata cibiya kenan da ke kulla alaka tsakanin 'yan kasuwa tare da nuna musu hanyoyin da za su bi domin fitar da kayayyakin su zuwa kasashen ƙetare. Yau kan wannan batu shirin da rashin tayi zai mai da hankali a kai. Sannan za ku ji irin kalubalen da masu gidajen talabijin da ke zaman kansu ke fuskanta wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diplomasiyance game da tankiya da ake yi da Iran, wacce ake zargi da kai hari kan matatun man Saudiya. To amma ya yi gargaɗin cewa muddin matakan diplomasiyan ya kasa yiwuwa, shugaba Donald Trump a tabakinsa zai yanke shawarar da ta zama dole wajen cimma muradunmu. Pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na ABC News cewa yanke shawarar da gwamnatin Trump ta yi kwanan nan na tura ƙarin sojojin Amurka da makaman yakin sama zuwa Saudiya zai inganta ɗamarar sojojin ya kuma daɗa takura Iran. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Lahadi cewa kasancewar dakarun ƙasashen waje a yankin tekun fasha zai jefa yankin cikin rashin tsaro. Sojojin gwamnatin Somalia akalla 20 suka mutu, guda 18 kuma suka samu raunuka bayan da mayakan Al-Shabab suka kai samame a wani sansanin soji da ke kudancin Mogadishu. Abinda kafofin tsaro suka gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka kenan. Majiyoyin sun ce maharan sun tada bama-bamai da ke makare cikin wata mota a sansanin sojin El Salin, sannan suka danna ciki a harin na asubahin jiya Lahadi. Maharin sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci, a cewar wani jami'in yankin da ya yi magana da sashin Somaliyanci na muryar Amurka. Mai magana da yawun dakarun Somaliya na musamman ya ce maharan da suka kai hari a sansanin suna da yawa sosai. Maulid Ahmad Hassan ya ce faɗan ya ɗauki kusan tsawon minti 40. Yana mai jaddada cewa sojojin sun kare sansanin, ya ce an tura ƙarin sojoji zuwa sansanin. Labaran na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya yi magana a kan batun matsalar almundahana da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky, to amma bai zarce da cewa sun tattauna kan batun binciken ɗan takarar jam'iyyar Democrat mafi fice wato Joe Biden ba. Jaridar Wall Street Journal ta ce har sau takwas shugaba Trump ya buƙaci Zelensky da ya binciki Biden da ɗansa Hunter, da kuma ko wani kamfanin iskar gas na Ukraine ya yi ƙoƙarin samun alfarma ne da ya ɗauki Hunter aiki a lokacin Joe Biden yana mataimakin shugaban Amurka. Rahotanni sun ce Trump yana ƙoƙarin ya ga Zelensky ya haɗa kai da lauyan shi Trump ɗin Rudolph Giuliani wajen abinciki Biden da ɗansa. Trump ya kira Zelensky ne tun a watan Yuli, watanni biyu bayan da ya hau kan karagar mulki a Ukraine. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa Prime Minister India Narendra Modi da kuma Amurkawayen asalin India da ke zaune cikin Amurka. Trump ya bayyana tare da Modi a gaban mutane da akasarinsu Indiyawa ne waɗanda suka kai wajen 50,000. Da suka cika dandalin wasanni na Houston a wannan taron da aka yi wa lakabi da taron Hodi Modi. Muna matukar alfahari da ku a matsayin Amurkawa, abinda shugaba Trump ya faɗa wa al'ummar Amurkawa 'yan asalin Indiya kenan. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati na ta miƙe tsaye domin ƙwato muku haƙƙinku kulli yaumin. Yayin da Modi yake gabatar da Trump ya ce, tuni Trump ya sake mayar da tattalin arzikin Amurka mai ƙarfi. Modi ya ce a tsawon shekaru biyu da Trump ya yi yana mulki, dangantakar Indiya da Amurka ta ƙara ƙarfi sosai. A ranar Asabar da ta gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗa cewa ƙasar Tanzania ta yi ƙememe da aka buƙaci ta yi bayani kan wasu cututtuka da ake ganin Ebola ne. A wata sanarwa, Hukumar Lafiya ta faɗa cewa tana sane da wasu rahotanni da ba na hukuma ba ne a kan yiwuwar ɓullar cutar Ebola da dama a wurare daban-daban da ke wannan ƙasa ta gabashin nahiyar Afirka. Sanarwar kuma ta ce wasu mutane da aka gano sun yi mu'amala da wanda ake kyautata zaton ya kamu da cutar a birnin Dar es Salaam. Wani rahoto da ba na hukuma ba ya ce an killace su a wurare daban-daban a ƙasar.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ƙarshen makon nan ne muryar Amurka ta kammala wani babban taro na ƙasa da ƙasa wanda ya tattaro kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da take hulɗa da su a sassan Afirka. Da zimmar tattaunawa kan tsarin shirye-shirye da kuma horar da su a fannoni daban-daban. Dr. Abdulrazak Tawori shi ne shugaban gidan talabijin din Hijira a Ghana wanda ya samu halartar wannan taro wanda aka yi shi a Abuja. A wannan hira da suka yi da wakilin Manasiru Adamu Elikaya a gefen taron, ya fara magana kan alfanun kafafen yaɗa labarai ga al'umma.
Ya amfanar da matasa da kuma nishadarwa, kasan ilimi ita ce abin da ya kamata da'iman mu dinga lura. Turawa suke magana suka ce education is the most powerful in human progress, domin rayuwa ba ta tafiya in ba da ilimi ba. Shi yasa wannan gidan television insha Allah, Allah ne ya taimake ni da ya nahasasa ta, amma ni nawa objective a educating matasa
su zama su ilimi, su samu ilimi. Dokar irin waɗannan tashoshin suna da cin kuɗi ainihin, musamman tashoshi waɗanda suke kan tauraron dan adam, akwai biyan kuɗin hawa kan tauraron wanda yawanci yana ga shekara-shekara ake yin wannan biyan. Kana da wasu waɗanda suke taimaka maka ne wajen ɗaukar nauyin wannan tasha, ko kai kaɗai kake?
Hakikanin gaskiya ba ni da wani mataimaka, Allah kawai shi ne wanda ke taimakan kowa, amma innama magana ta gaskiya ni kadai nake taimaka ma wannan tasha har ila yau. Mun shiga shekaru biyu kenan da muka hasasa wannan tasha Hijira TV. A kallance maka ban samu sponsorship ba, ni ne komai nake biyan tashan, kuma ka kai mamaki cewa ina biyan kudi jamilan, yani kudi mai yawa kullu shahar, kowane wata insha Allah.
Wata na kullu shahar. Doctor Anya, idan wasu basu zo sun shigo sun taimaka maka ba, wata na za a nemi tashan nan a ga ta dan dakata.
Annabi ya ce innamal a'malu binniyat wa innama laqul imrahimana wa ayyuka da niyyanta take tabbatar. Ko abinda ke cikin ni dama da niyyar da muka dauka da wannan tasha, kaga cewa mun kai har inda muka kai na, saboda Allah kuma da ya ga niyyar mu, muna da niyyar kyakkyawar niyya, sai Allah na taimaka mana. Budget ne nake yi a cikin aikin da nake yi akan no muke biyan wannan yani tasha.
Kan wani tauraron dan adam wannan tasha ta Hijira take ne?
Badar Sat tana da very wide coverage boundary, kalla duk Africa baki daya, babu inda zaka ce Hijira TV ba ta nan. Muna Asia, muna Eastern Europe. To ka gani ina jin wannan ma abin ya burge ku VOA. Allah ya sa kuka neme mu, saboda mu adin gwiwa mu aiki tare. Shi sa shakka babu, it has a very wide coverage.
Na mana sun iso kan wannan tambaya, shin wannan haɗin gwiwa da Hijira TV da gidan radio da talabijin na VOA me za ta ƙara wa wannan gidan talabijin bayan wannan taron da aka gudanar a Abuja?
Tasiri kwarai kuwa da gaske, saboda me yasa? Kagan ita VOA hukuma ce, gidan talabijin da take da zaman kanta kuma take da girma. Shi sa duk wanda ya samu mu'amala da VOA, of course it's a credit to your institution.
Dr. Abdulrazak Tawori kenan shugaban gidan talabijin din Hijira na Ghana. Ta kafa mu je ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Dan kama shi bayan rigima, kuma dan kama shi bayan la ilaha illallah. Dan kama shi a rage rigima, ba ka da daima to da ka ga fasinja manan kawo kayanka ba na kudinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato dan ka basho manajan rigima ba abin da idame shi ka san kankan ba kama sho daban yan dai kama sho daban shawahala kama sho muna aikin kama sho mai cinye kudin kama sho mai cinye kudin kama sho ka karba kudin jama'a ka shashuru gago ka jibge cikin gida ka
gurbe ba yanzu kuma ga shirin da rashin tai
Assalamu assalamu alaikum yau a cikin shirin zamu duba yunkurin da cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu ke yi wajen wayar da kan masu sana'antar da kayayyaki kan muhimmancin fitar da hajar su zuwa kasashen waje sunana Mahmud Ibrahim Kwari Masaurare bacin haɗin guya ko ƙawance tsakanin ƴan kasuwa da ke cinikayya a abubuwa daban-daban a matakai kuma daban-daban na da muhimmanci ƙwarai wajen bunƙasa harkokin kasuwanci a kowace ƙasa. Tunda masana ke tambihi da fashin baki game da alfanu da irin wannan tsari ke da shi ga masu saye da sayarwa ko kuma sana'antarwa. Gwamnatoci a matakai daban-daban na kafa hukumomi da cibiyoyi na musamman da aka dora wa alhakin kyautata mu'amala tsakanin 'yan kasuwa da tsara ka'idoji da dokokin gudanar da kasuwanci. Ga misali a nan Najeriya akwai cibiyoyin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma a matakin tarayya da jihohi da hukumar kula da fitan kayayyaki zuwa ƙetare da hukumar lamuran ƙanana da matsakaitan masana'antu da sauransu. A wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji wani kokari da cibiyar kasuwanci masana'antu da ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ke yi ta wannan fuska.
Ita Chamber of Commerce tana mu'amala ne da kamfaninnuka wanda suke da rajista. Idan baka da rajistar nan ba ka zo kawai ka ce ka zama memba na Kano Chamber ba. Kokarin da muke ta yi shine mutanenmu ma ya zamanto cewa sun yi formalizing businesses ɗinsu. An masa rijista hukumomin gwamnati amma za ka ga mafi yawan mutane
wasu ma'ana gwamnati ta san da hada-hadarka
sannan doka tana tafi da kasuwancinka ba kawai kasuwanci na gado da kuma na saba ba wanda za ka ga wannan ya kawo tarnaki wajen shigo su chamber amma alhamdulillahi kokarin da ita Chamber of Commerce take da kuma ita kanta gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya musamman wannan abu da aka fito da shi na ease of doing business yana taimakawa wajen su mutane su samu saukin yin wannan registration da yake da wahala saboda a karfafawa mutane gwiwa su shigo wannan tsarin.
Malam Attahiru Magaji kenan babban jami'in tsare-tsare a cibiyar masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. Baya ga cibiyar kasuwanci ta jihar Kano, Center for Partnership for Enterprise Development mai ofishi a nan Kanam wata cibiya ce mai zaman kanta da kirajin kulla alaka tsakanin 'yan kasuwa ta bullo da wani tsari da zai sauya yanayin kasuwanci a tsakanin 'yan kasuwa da ke hada-hada a ciki da wajen Najeriya. Dr. Muhammad Hadi Musa shine babban daraktan cibiyar.
Babban mahanganmu shine abin da muka kira networking, wato samar da alakoki, kulla dangantaka ta kasuwanci tsakanin masu sana'a, masu sana'antar da wani abu, kafinta ne, makaniki ne, mai man kuli-kuli, mai man shafawa, mai kitso, mai yin zobo wanda zai mai da zoben ya zama Lipton, ganyen shayi, mai yin kunan aya, ko da ma mai yin mota ne, ko da ma mai yin jirgin sama ne, misali yana sana'antar da wannan abun da kuma waɗanda suke so su zama bangarori na wannan sana'a, wanda za su zo su rinka bada gudunmawa ne na kuɗi a sa jari, wanda za su zo su bada gudunmawa na ƙwaƙwalwa su zama abin da ake kira technical experts, laborori na wannan wuri, su masu sana'a neman irin waɗannan mutanen, su mutanen neman irin wannan sana'o'in ko kuma a 'yan kasuwa. masu saye da masu sayarwa. Shi wannan yana da wani abu ya rasa inda zai je ya sayi da shi. Shi kuma wannan yana da wani abu bai yana buƙatar wani wata haja bai san inda zai same ta ba. A duk wannan alakar babu wanda muke karban jarin sa mai masa abu. Ba za mu karbi mutum ya zo yana neman inda zai sa jari mu ce ba mu kuɗin ba. Muna da inda za mu sa ba financial institution bane ba banki bane mu. Sai dai mu ce sai dai ya zo ya ce yana so ya sa jarin sa a guri iri kaza. Sai mu sa tocilan. Sai mu dalla haske mu haska mai sai mu ce ga inda zaka je can. Ko kuma shi wanda yake neman irin waɗannan mutanen idan ya zo ba za mu je mu ce bari mu je mu karbo ma kuɗi ba. Sai dai mu haska masa mu ce ga wasu wanda suke so su saka jarin su. Idan masu sana'a ne alakar da ake kullawa tsakanin mai saye da mai sayarwa ko da a cikin iya ƙwaryar Kano ne ko kuma a Kano ne da wata jiha a Najeriya ko kuma a cikin Najeriya da wani guri a wajen Najeriya.
To idan haka ne yaya kuke kulla wannan alaka?
Abin da muke yi shine register muke yi mu tallata duk wani wanda yake so ya zama mamba na wannan cibiya ya zo ya faɗi irin abin da yake yi ya bude wa kansa membership kuma ga irin abin da yake yi shikenan za a taskance a aji. Ana nan wata rana wani zai zo shi kuma yana neman irin wannan abin sai mu ce masa ga dan uwanka nan sai mu kulla musu
shi ma kenan ya register da ku
shi ma yayi register da mu sai mu ce gashi nan mun kulla ku je ku yi harkar ku. Amma mu ba banki bane kuma ba garanto bane masu tsayawa mutane a ba salamu ne ko wani abu makamancin haka. Sai dai idan sun yi a tsakanin su za su iya ba mu record mu aje kuma ba ma samar musu da garanto shin mu ce wani mun tsaya ma wani ka je ku yi a'a
su za su kulla a sharuɗan su
da su za su kulla sharuɗan su su za su yi yadda za su yarjejeniyar su za su yi harkar kuɗin su in har alaka ta samu ai ta yi kyau a tsakanin su. Idan ba ta yi kyau ba mu ba kotu bane.
To kuma idan haka ne kamar akwai ɗawainiya babu abin da kuke samu na lada alal aƙalla don ku tafikar da ci gaba da yin wannan kulla alaƙa ɗin ku kuma wani abu mai kama da haka?
Akwai dole ne sai akwai wannan ai duniya kasuwar buƙatar ci duk hulɗar da za a yi a tsakanin wato mambobi alaƙoƙi partnership din da za a samar abin da kadai muke samu riba shine idan an yi hulɗa za a ba mu 2% kashi biyu cikin 100 na hulɗar da aka kulla. Saboda haka idan aka yi hulɗa ta naira 1,000 kaga za a ba mu naira 20 kenan ita ce 2% ladan mun zo mun kulla. A santa din muna taimakawa wurin wato samar da abubuwa na sana'a entrepreneurs masu tasowa. To wanda bai da shi yaga cewa karfinsa ya kai za mu saita shi inda zai je a yi masa register da ta dace da shi da irin hada-hada ko sana'ar da yake so yayi. Idan yayi wannan ya zo to da wannan zai zo ya zama member na wannan abu. Idan ba shi da register to zai zama na cewar kamar labor ne shi. Alal misali mutumin da yake ya iya misali kafinta bai da register company to ba za a iya kulla hulɗar company da company da shi ba sai dai zama na hulɗa shi kan kansa da wani company da zai je yayi wannan
ya musu aiki
yawa misali kamar haka. Saboda haka dole ne sai mutum yana da shirye-shirye da tsare-tsare na takardu da register da gwamnati da sauransu ya bi duka due process. Idan harka za ta shiga hulɗa ta kuɗi dama dole sai kamfanin sa yana da account wanda wani banki ya masa.
Ita wannan alaka da kuke kullawa tsakanin masu bukata ta bangarobi ko siya ko sayarwa ko kuma haduwa a wato wani kasuwanci tare kuna ta takaita ne misali a tsakanin mutumin da yake hada-hadarsa a Kano da kuma wanda zai a Port Harcourt ko Lagos ko Kaduna da ire-iren haka, misali harka ce ta cikin gida ko kuma a harma hudda ta kasashen ƙetare, misali kasuwanci na waje.
Gaskiya ba iyakacin Najeriya ta takaita ba, harka ce wacce take har zuwa kasashen waje. Dan babban abin da muke ta kokarin yi shine mu karfafi gwiwar mutanen da muke da membership da su wurin abin da ake cewa exportation, fitar da ababen
kayayyakin sayarwa zuwa kasashen
waje. Muna da alaka da NEPSA, wanda export processing zones ne. Muna da alaka da Nexim Bank, wanda su suke ba da lamuni in mutum zai siyo kaya ko zai siyar da sauransu. Muna da alaka da Central Bank ita kanta. Dukkanin su muna da alaka da su, yadda in mutum ya tashi sai ga wani yana so ya kai kayan shekara da shekaru bai ma san ya zai iya kai ba. To kaman mu muna wayar da kan mutane yadda ma za su san cewa akwai wata NEPSA ko akwai wani Nexim Bank, ga kuma yadda za su je su yi tuntuɓa, ga yadda za su ci gaba da kuma harkokinsu.
Wai akwai wani lokaci, wani mizani da kuka yi cewa zuwa wani lokaci kuna so ku cimma wani mizani, misali daga lokacin da kuka fara waɗannan aikace-aikace?
Kwarai kuwa babban mizanin da muke so mu samar shi ne wayar da kan al'ummarmu su gane hanyoyi masu sauki da za su rinka ɗaukan kaya suna fitar da su ƙasar waje, su kuma gane a irin maranan da ake ciki export, ɗaukan kaya ka sana'antar da su a nan, ka ɗauke su zuwa wani guri a ƙasar waje, ko da Niger ne ko Burkina Faso ko Kamaru, ballantana a ce za ka kai can Turai ko wani abu makamancin haka. To shi ne babban gudunmawar da za ka ba wa Najeriya, kuma shi ne abin da zai kawo wa Najeriya arziki. Wannan shi ne babban ƙudurinmu da muka sa a gaba.
Dr. Muhammad Hadi Musa kenan. Masu saurare, da haka muka zo ƙarshen shirin da rashin tayi na wannan mako, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen nasarar wannan shiri a sashen Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Ibrahim da na shirya na gabatar, nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
To yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara shirkin ne da jaridar The Punch, jaridar da ya taruwaito cewa yanzu haka kasar Gabon da ke nahiyar Afirka ita ce kasa ta farko a nahiyar da za ta fara cin gajiyar guduma na dalar Amurka miliyan 150 domin alkinta muhalli da kuma kare gandun dazuzzukanta. Sanarwar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da ya nuna cewa kasar Norway ita ce za ta bai wa kasar ta Gabon waɗannan makudan kuɗaɗe domin kare gandun dajinta da ke kashi 90 cikin na ilahirin kasar ta Gabon. Batun kare gandun daji da kuma kawo ƙarshen ɗumamar yanayi dai na ɗaya daga cikin mahimman batutuwa da za a tattauna a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin ɗin nan. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar Twitter, cewa yanzu haka jiragen saman sojojin tarayyar Najeriya sun yi lugudan wuta akan wasu gungun 'yan ta'adda a yankuna daban-daban da ke jihar Borno a cigaba da yaƙi da 'yan ƙungiyar da daban-daban da ake yi a yankin. Wata sanarwa da Air Commando Ibukunle da Ramola, kakakin rundunar sojin saman Najeriya, ya fitar ya ce daga 13 ga watan Satumba zuwa 20 ga wannan wata, rundunar sojin saman ta Najeriya ta kai hare-hare a cibiyoyi daban-daban da aka tabbatar cewa maɓoyan 'yan ta'adda ne a sassa daban-daban na yankin jihar ta Borno. Hare-haren dai kamar yadda ya yi bayani ya yi sanadiyar kashe manyan 'yan ƙungiyar da dama. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta ruwaito babban dan takarar hamayya na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya zaka ke zama a hadaddiyar daular Larabawa ta Dubai, na cewa ya yanke shawarar ɗaukar ƙara dangane da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta zartar, wanda kuma ta baiwa jam'iyyar APC da dan takaranta Alhaji Muhammadu Buhari nasara a zaɓen da ya gabata. A sanarwar da Atiku Abubakar ya rattaba hannu da kansa, ya ce sannan a hankali za a samu nasara. Kuma yana godewa 'yan Najeriya dangane da goyon bayan da suke bashi a wannan gwagwarmaya na kare mulkin demokaradiyya. Alhaji Atiku Abubakar dai ya gargadi shugabanni da 'yan siyasar Najeriya cewa su tuna fa akwai ranar hisabi, su kasance masu gudanar da ayyukansu bisa gaskiya da adalci. Sai kuma jaridar Leadership, jaridar da ke cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bar birnin tarayyar Najeriya Abuja domin isa birnin New York ta kasar Amurka domin halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 74 wanda za a buɗe a ranar Talatin nan. Daga cikin 'yan tawagar shugaban Muhammadu Buhari dai akwai gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule da Abubakar Atiku Bagudu na jihar Kebbi da kuma Adeboye Gaye Tola na jihar Oshun. Sai ministan harkokin Najeriya Godfrey Onyama da ministan muhalli Dr. Muhammad Mahmud. Har ila yau akwai ministan jin kai da ba da agajin gaggawa Hajji Yasa Adiya Faruk. Ƙarshen sharhin jaridun kenan. Babangida Ibrahim Murai, Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura.
Assalamu alaikum. VOA daga nan jihar Benue. Magana ɗan tsohon Mallam Bako na Mallam Anas Likin Katsinawa makurɗin jihar Benue. Mun saurara da safen nan ta yadda wani ɗan jarida a ƙasar Ghana ke cewa ingancin zaɓe Ghana ta fi Najeriya. Wannan ina maganansa ne kawai, amma bai kamata ya ce Ghana ta fi Najeriya ingancin zaɓe ba.
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana abun didi zunza bunzo local government jihar Kebbi Najeriya. Muna kira daga Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya. Gaskiya ya kamata a kalli halin da talakar Najeriya yake ciki. A matsalar zai goda ya kai ya kawo saboda kasuwanci ya rubuce babu kasuwanci gaskiya arewacin Najeriya. Mutane kowa na nan su inda mutumin da ke cikin naira 1000 ya koma naira 500 ko naira 1000, mutumin da ke cikin 1000 ya koma 3000. Abinda dai abubuwan da ba a cewa komai.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Jime ta Yola an goma tsikare. Ni ina ba da ra'ayina kamar haka. Yanda janar Muhammadu Buhari ya yi shugaban kasar Najeriya, mun kam ya yi mana daidai da ya rufe boda ta ko'ina. Abinda ya yi haka shine ya ɗauki mataki mai ƙarfi wanda dai Allah ya ba mu filin da za mu yi noma da kiwo mu dogara da kanmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. Yan ra'ayina zan gode ne ma shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa ciyar da ɗalibai 'yan makarantar primary school abinci. Lallai yau a jihar Bauchi na ga an shirya domin komawa makaranta gobe primary school, kuma na ga an shirya da a ci gaba da ba da 'yan makaranta ka abinci a gobe.
Yawa, assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana Muhammad Direban Baba Mashiwa da ke zanen karamar hukumar Funiya jihar Yobin Najeriya. Dan Allah ina kira jama'ar mu na Najeriya, dan Allah mu taimakawa Muhammadu Buhari da addu'a a kan rufe bodan nan. Magance da ake yi duka bai dace ba, mu sai a hita addu'a mu muna da kyakkyawan zato insha Allah Buhari akan jara yake wannan abun.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diplomasiyance game da tankiya da ake yi da Iran, wacce ake zargi da kai hari kan matatun man Saudiya. To amma ya yi gargaɗin cewa muddin matakin diplomasiyan ya kasa yiwuwa, shugaba Donald Trump a tabakinsa zai yanke shawarar da za ta zama dole wajen cimma muradunmu. Sojojin gwamnatin Somalia aƙalla 20 suka mutu, guda 18 kuma suka samu raunuka bayan da mayakan Al-Shabab suka kai samame a wani sansanin soji da ke kudancin Mogadishu, abinda kafofin tsaro suka gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka kenan.
To masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma ɗan anjima da misalin ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, hadda ma kallon hoto cikin wato labarai cikin hotuna da ma video a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da Solomon Abo da ya hada mana shirin sai injin namu Peter Mahmud Lalo ke cewa ku wani lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.